الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 13 ga watan 1 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi ne ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am.
Hadisin da ya gabata a wannan littafin, kamar dawa a cikin musulunci wajibi ne ga shugaba ko fadila ne ga shugaba ya aikata dawa a cikin musulunci. Shin wannan ya ce ba a lokacin cikin kuma har a yau?
Wai tambayar ɗan uwa dangane da darasi da ya gabata a cikin wannan littafi, hadisi na farko a baba, hadisin Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda, wanda ke ba mu labarin irin guzurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Mu'az lokacin da ya nihin aika shi zuwa birnin Yaman domin kiransu zuwa kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, kuma da gaskata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin jakada ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo shi zuwa ga dukkan al'umma ta duniya har zuwa kiyama, tare da abin da ya biyo baya na hukunce-hukuncen addini. Wai shin wannan hadisi na nuna mana cewa kira zuwa ga addinin Allah dole ne, kuma shin dole ne akan shugaba ya zaɓi wasu jama'a ya tura su sasannin kasar shi domin su kirayi jama'a zuwa addinin Allah? Kwarai da gaske wannan wajibi ne, kamar yadda bayani ya gabata. Kira zuwa ga addinin Allah, nassi na Al-Qur'ani ya wuce a lissafa wanda ke tabbatar da wajibcin haka. Ɗaya daga cikin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ubangiji ta'ala yace daga cikin ku, ku jama'a ta mu'minai, wata jama'a ta kasance, ma'ana a samu wasu jama'a na musamman. Min anan malamai suka ce ba ta fa'idan tadda at-tabi'ir, cewa wani bangare ake nihi daga cikin al'umma ta musulmi su tashi su yi da'awa, in sun yi sun sauke ma saura, ba haka ba ake nihi. Min anan malamai suka ce li bayani li jins, inda kai musulmi ne to ka tabbatar da cewa kira zuwa ga addinin Allah dole ne a kanka, sawa'an namiji kake ko mace. Min anan daidai take da fadar Allah subhanahu wa ta'ala cin cikin suratul hajj, fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Ubangiji ta'ala yace fajtanibu ar-rijsa, ku nisanci datti, min al-awthani na gumaka. Shin anan sai mu ce wasu gumakan ake bukatar mu watsar da su, wasu kuma mu rike su? me anan abinda take fa'idantarwa shine bayanul jins dukkan abinda yake koma bayan Allah subhanahu wata'ala wanda ake bauta masa dole mu watsar da shi kada mu amince kada mu yarda da cewa ya cancanta a bauta masa ba wanda ya cancanta a bauta masa illa mahaliccin samai da kasai da abinda ke tsakankanin su mai kashewa mai rayawa mai azurtawa mai talautawa mai janyo amfani mai ije cuta dan haka anan da yace wal takum minkum ummatu wato a samu su jama'a daga cikin ku yad'una ila alkhairi wadanda za su ringa kiran jama'a izuwa ga alkhairi an gane ku idan aka ce alkhairi shine dukkan abinda amfanin sa zai dawo kanka imma a rayuwa ta duniya ko a makoma lahira sai ce wa ya'muruna bil ma'ruf su ringa umarni da kyaukyawan aiki wayan hauna anil munkar kuma su ringa hani dangane da mummunan aiki duk abin da ya saba ma shari'a shine ake kira da almunkar ubangiji ta'ala sai yace wa ulaika humul muflihun wadannan wadanda suke kira zuwa ga alkhairi suke umarni da kyaukyawan aiki suke hani dangane da mummunan aiki wato sune masu rabu da gidan aljanna a gobe kiyama fatan mu shine Allah ya sanya mu a cikin su dan haka wannan aya abinda take tabbatarwa duk wani musulmi sawa'an namiji ko mace malami kake ko almajiri ma'aikaci kake ko dan kasuwa ko mawa kake kira zuwa ga addinin Allah dole ne akan ka an gane ku umarni da kyaukyawan aiki hani dangane da aikin asha wannan wajibi ne akan dukkan musulmi sawa'an a ofishinka ko a gida ko a ina kake dole ne bakin gwalgwadon abinda ka sani ka gabatar ma al'umma a karkashin wannan aya Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa nahnu khairun nasi lin nasi ko kuma a karkashin aya ta biyu a cikin wannan sura ko kuma mu ce a karkashin ayar da take bayani game da da'awa a cikin wannan sura fadar Allah subhanahu wata'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون وبنجي تعالى يتي كنتم خير امه وتكو الامر منزل الله صلى الله عليه وسلم كن زمان توفيير الامه دان الله بي حالتي بوتا الامه مي درجه مي قيمه مي مرتبه ا وجنسا ودا تتنكار فجن الامر منزل الله صلى الله عليه وسلم kamar yanda manzanmu ya zaman tufiyayye daga cikin manzanni gaba daya to haka mu ne fiyayyu daga cikin dukkan wasu al'ummu da suka gabace mu ubangiji ta'ala yace kuntum khaira umma kun zaman tufiyayyar al'umma me yasa muka zaman tumin fukuwa ubangiji ta'ala sai yace ta'muruna bil ma'ruf domin kuna umarni da kyaukyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani dangane da miyagun ayyuka wa tu'minuna billah kuma kuna kyautata imani da ubangijinku a karkashin wannan aya ne Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa nahnu khairun nasi lin nas nasuquhum bis-salasil ila al-iman yace mu ne fiyayyun jama'a ga jama'a me yasa yace domin muna kora su da sarka wato zuwa ga imani mu je mu fatattake ku ba komai ba abinda muke nihi mu samu ku daga cikin kwazazzabe wanda yake na halaka domin duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wataala yana kan gaba ta ranin muta mutuwa kadai take rage ma ta rage masa yana mutuwa kawai makomar sa ita ce wuta to daga kan wannan gaba ce ta halaka jama'a ta mu'mine kullun suke famar ceto jama'a jihadi da Allah ya shar'anta mana ba don komai ba dan mu tsamu ƴan uwanmu wato daga halaka da tabewa ta duniya da lahira shine hikimar da Allah ya shar'anta jihadi a je a yaki duk waɗanda suke ba musulmi ba a tirsasa su sai musulunta su yi imani ga ubangijin su subhanahu wataala shine yace nasuquhum bis-salasil ila al-iman yace da sarka da mari muke kora su zuwa imani don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa misali na da ku yake cewa bai zaman to ba illa misalin mutumin da ya hura wuta a dokar daji da ya hura wuta a dokar daji kwari irin su malam batata irin su fara da sauransu da suka hango wannan haske sai suka zo suke famar su fada cikin wannan wuta. An gane ko shi kuma wanda ya hura wuta yana kure su haka. Manzon Allah ya ce to haka ne, haka matsayi na da ku, wato na kama shi ne wato tsatsan ku, ina fusgo ku daga ramin wuta, ku kuma famar cewa sai kun fada haka kuke. Ina famar in tsamo ku daga halaka ta duniya da lahira, ku kuma kuna famar cewa sai kun fada. Don haka wannan hadisi abinda ke nuna mana haƙƙi ne akan shugaba ya zabi, ya tankade, ya rauraye, ya zabi malamai, ya tura su domin kira zuwa ga addinin Allah, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Don haka kenan darasi na yau. A hadisin da ya gabata kenan shine dai muka dan yi bayani kadan akan shi, wanda yake da alaka da tambayar dan uwa. Daga cikin abinda wannan hadisi ya kunsa na wasu fa'idodi waɗanda suke masu tsada, abu na farko za mu gane cewa tauhidi shine number 1 a dukkan wani fage wanda yake na rayuwar bawa. Farko abinda ake bukata da kai shine kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya bayyana ma Mu'az wato yanda zai kirayi jama'a zuwa ga addinin Allah, kuma ga farkon abin da ya dace ya fara da shi. Manzon Allah ya iyakance masa cewa farkon abin da zaka kiraye su wato shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya, ba ce Ubangijin da ya halarci kowa da kowa, sannan kuma da tabbatar da matsayina cewa ni manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In har sun amsa maka, sun maka biyayya, sun karba da hannu biyu, manzo Allah ya ce to ka sanar da su cewa Ubangiji ta'ala ya farlanta musu sallah lokaci 5 a tsawon yini da dare. In har sun karbi wannan sallah sun tseda ta, to ka tabbatar musu cewa Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyarsu wadda za a karba daga wajen mawadata a mayar da ita ga talakawa. Kaga anan na nuna mana cewa ashe masu kira zuwa ga addinin Allah farkon aikin da ya zama tilas akan su sa gaba shine kira zuwa kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada. Wanda ya ishe mu misali, dukkan manzannin Allah subhanahu wata'ala gaba ɗayan su farkon abin da suke kiran jama'ar su shine kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada. Wanda in ka dauki suratul A'raf, Ubangiji ta'ala farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam, Ubangiji ta'ala yake cewa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaikum adhab yawmin adhim. Aka zo kan annabi Hud, wa ila Hudin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun. Aka zo kan annabi Salih, wa ila Samuda akhahum Saliha, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya. Aka zo kan annabi Shu'aib alayhi salam, wa ila Madyana akhahum Shu'aiba, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Haka idan ka gangaro cikin suratu Yusuf, Ubangiji ta'ala na hakaito mana lokacin da annabi Yusuf ya shiga kurkuku, menene farkon abin da ya fara da shi na wa'azi, kira zuwa ga tauhidi. Ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulthan in alhukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Haka annabi Ibrahim cikin suratul ankabut ne Allah ya fada mana, wa ibrahima idha qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan haka dai a jimilce Ubangiji ta'ala yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu ta'ut. Ubangiji ta'ala yace a kowace al'umma, Ubangiji ta'ala yace tabbas mun aika da wani manzo na musamman. Farkon abinda manzon yake fada musu cewa ani ibudullaha, ku kadaita Ubangijin ku a cikin ibada, wajtanibu ta'ut ku nisanci bautar shaytani. Haka can cikin suratul anbiya Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ubangiji ta'ala yace gabaninka bamu turo da wani manzo daga cikin dukkan manzannin da muka turo, illa nuhi ilayhi, face sai mun turo masa sakon annahu yanda al'amarin yake. La ilaha, Ubangiji ta'ala yace babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illa ana face ni mahaliccin ku, fa'buduni, Ubangiji ta'ala yace ku kadaita ni a cikin ibada, kar ku sanya min kishiya. Dukkan wani manzo da Allah ya turo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon abin da yake kiran jama'a sa shine kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Dan haka tauhidi shine fondasiyon wanda in ya zauna duk abin da aka gina akan shi na ibada zai ginu. Amma matukar fondasiyon bai zauna ba, duk abin da aka gina na ibada sunan shi rusheshe. Sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada, sadar da zumunta, biyayya ga mahaifa, kyautata ma makwabta da sauransu, wallahi ba yanda za a yi su amfani mai su, dole sai ya in ya gina su akan tauhidi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Ubangiji ta'ala ya turo shi a matsayin annabi manzo, sai da ya kwashi shekara 13. An gane ko shekara 13 a birnin Makka gaba ɗaya manzon Allah yana kira zuwa kadaita Ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada. A wannan shekaru 10 iya abin da manzon Allah yake bukata da jama'a su ce la ilaha illallah su fahimci ma'anarta. Har kasuwa manzon Allah yake shiga yana cewa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah, ku rabauta da duk abin da kuke bukata a duniya da lahira. Sai da aka shekara 10 tauhidi ake gina jama'a a kansa. Sannan bayan an shekara 10 sannan Ubangiji ta'ala ya turo sako a wani dare, Jibrilu alaihi salam ya zo ya tafi da shi saman 7. Aka kere saman 7 ya tafi ya gana da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya bashi wato shi ne sako cewa shi da al'ummarsa salloli lokaci 5 a dukkan yini da dare. Kaga kenan anan dole ne masu kira zuwa ga addinin Allah, farkon abin da za su gina al'umma shine tauhidi. Tauhidi domin shi yafi komai muhimmanci a rayuwar bawa. In ya zauna komai zai zauna, matukar bai zauna ba to ba abin da zai zauna na ibada. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana fa'ida ta biyu mai tsada, shine fiqhul waqi, ka fahimci yanda yanayin jama'a yake da zamantakewarsu. Ya kamata mai kira zuwa ga addinin Allah ya fahimci jama'a, ya fahimci halayensu, ya san ta hanyar da zai shigo musu. Saboda matukar baka san halayen jama'a da dabi'unsu, to shigar su zai zama tu da wuya, dan kakan iya zuwa ma ku kasa daidaitawa da su. An gane ko? Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan yace ma Mu'az, innaka sata'ati qauman ahli kitabi. Lalle kai Mu'azu zaka je ka samu wasu jama'a waɗanda suke ma'abuta littabi, su ne Yahudawa kenan da ƴan mushaw, domin su ne galibin mazaunar Yaman a wannan lokaci. To don haka ya kamata mai kira zuwa ga addinin Allah ya fahimci ɗabi'un jama'a da halayensu, ya san ta inda zai fito musu. Amma fa anan kar mu fahimci fahimtar halayen jama'a da ɗabi'unsu kamar yanda wasu suke ɓata lokacinsu a yau, ta hanyar karanta jarida da mujalla da bin gidajen radio da wannan talabijin, kamar antan mutum yana bi yana fata lokacinsa, wayar sanuwar yanayin yanda al'amari yake na duniya da sauransu. Wannan fata lokaci ne, malamai suka ce ba yanda za ka bi, ba inda za ka muka fahimci waƙe in jama'a, dole sai ka koma Al-Qur'ani da Sunna. Al-Qur'ani da Sunna shi ya nuna mana ƴan maraya, ya nuna mana suwa ne ne ƴan ƙauye, ya nuna mana suwa ne ne Yahudawa, suwa ne ne ƴan mushaw, ya nuna mana da waɗanda suke masu ruko da addini, da wanda suke masu sarki, kowa ga ta inda za ka fito masa. Don haka wani malami daga cikin malaman jami'ar Madina wanda yake kulliyatul da'awa ya wallafa wani littafi na musamman mai suna Asnaful Mad'uwin wa Kayfiyatu Da'awatihim. Asnaful Mad'uwin wato kalaluwan waɗanda ake son a kiraye su zuwa ga addinin Allah, kuma da yanda za a kiraye su. Kowane salo sai da yazo da aya ta Al-Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ba Yahudi ne, ga hanyoyin da za ka biyo ka kiraye shi. Idan ba Nasari ne, dan mushaw, ga hanyoyin da za ka biyo. Idan ba Majusi ne, ga hanyoyin da za ka biyo. idan musulmi ne mai sabon Allah ga hanyoyin da zaka biyo, idan wani da yake mai riko da addini ne a kara masa karfi da kuzari ga hanyoyin da zaka biyo. Don haka kenan fiqhul waqi, sanin halayen jama'a da dabi'un su, dole sai mun koma kenan alqur'ani da sunna. Sannan wato fa'ida ta uku, wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja cewa labarin mutum ɗaya daga cikin marwaita sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujja ne a kowane bangare daga cikin bangarori na addini, ma'ana khabarul wahid. Wannan in ka koma cikin littattafai na sunna da sauransu za ka ga bayani akan wannan matsala, tare da cewa akwai masu inkarin cewa in dai hadisi ta hanyar sahabi ɗaya ya zo, to ba a kafa hujja da shi a ɓangaren aƙida, sai dai ɓangaren abin da ya shafi hukunce-hukuncen ibada da sauransu. Akwai wanda kwata-kwata ma watsar da shi suke, ba sa aiki ta cewa hadisin da sahabi ɗaya ya rawaito a kaɗan sai hadisi ya zamanto aziz ko mashhur ko mutawatir. To wannan hadisi hujja ne akan khabaru ala anna khabarul wahidi hujjatun bidde, labarin kenan sahabi ɗaya idan ya rawaito hadisi, wannan hujja ne a cikin addini a kowane bangare daga cikin bangarorin sa. Yanzu wannan hadisi Mu'adh shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tankade, ya rauraye, ya zaba, ya tura shi birnin Yaman. Da ya tura shi, ya tura shi ne a matsayin malami ne karantar da su addini, kuma a matsayin cewa shi ne alƙali, kuma shi ne matsayin mai kiran su zuwa ga addinin Allah. A nan farko ne manzon Allah ya ce masa, idan ka je ka kiraye su zuwa shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya, sai Allah da tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu wasallamu wa barakatuhu alai manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala. Shin wannan menene? Aqida ce, wanda ma kuma shine tushen aqida, kalima ta la ilaha illallah bangare na farko. Sannan bangare na biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in sun karba, sun yadda, sun amince, sun tabbatar da wannan kalima, to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli lokaci biyar a tsawon yini da dare. Kaga wannan bangare na biyu daga cikin bangarorin addini ibada kenan, sai da sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare. Sannan kuma yace in sun yadda, sun amince, sun karba, ka tabbatar musu cewa Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyar su, ita ce zakka kenan, za a karba daga wajen mawadata a mayar da ita ga talakawa. Wannan shi ma bangare na biyu kenan daga cikin bangare wanda yake na ibada. Sannan sai yace masa wa iyyaka wa karaimu amwali, yace ka kiyayi zababbiyar dukiyar jama'a, kar ka je amsar zakka ka zabe na ƙurai ka ce su za a baka. Wannan kaga bangaren mu'amala, in mu'amala zaka yi da jama'a, duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙin shi, kar ka zalunci kowa ka tauye masa haƙƙin sa. To dan haka kenan a nan zamu gane cewa wannan magana, magana ce wadda take ba za ta samu gindin zama ba, in dai hadisi ya inganta. To ba maganar cewa za a iya kafa hujja da shi a wani bangare, wani bangare ba za a kafa hujja, wannan magana ce wadda ta kuskure ma abinda magabatan ƙwarai suke kai, kuma wannan hadisi martani ne a kansu. Sannan fa'ida ta hudu, a nan za mu gane ashe ba kowa ba ya dace ya zage damtse ya fita domin kiran jama'a zuwa ga addinin Allah, illa waɗanda suke masana a cikin addini. An gane ku? Sai ka fahimci menene addini, sannan za ka fita yawon da'awa, ba haka ba kawai a fashe ka aiki yawo da kai. Ba kwa gabas, ba kwa yamma, ba kwa kudu, ba kwa arewa, ka tuzartar da iyalinka, ka tuzartar da duk wasu haƙuƙuwa waɗanda suke kanka. An gane ku? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya watsa sahabbai, yace ku fita ku je ku yi da'awa. Sai a zo a kafa hujja da hadisin balighu anni walau aya, wai ku isar da saƙona ko da aya ɗaya ce, lallai haka manzo Allah ya faɗa, hadisi ne sahihi. To amma dole wanda zai fita je ya yi da'awa, ya karantar da jama'a, sai wanda ya karanci addini. Ubangiji ta'ala ke cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen. Hadisi ɗaya mutum ba zai taba kawo maka ba, amma sai ya fita ya kwana da kwanuka, wai to menene zaka gaya ma mutane? Saboda Allah, wanda in an haɗu ma da wani wanda yake da bulbuɗin ilimi, sai ya jefa maka wata shubha, kai ta fama yaya za a yi wannan shubha ka warware ta? kwata-kwata addinin naka ka rasa ma inda yasa gaba. Dole sai malamai, sai an tankade a laulaye waɗanda suka fahimci addini, su ne ya kamata su fita birni da kauye su je su yi karantar da al'umma. Alhamdulillahi Allah ya kawo mu lokaci wanda yake na ci gaba, an gane ko? Waqafa Allahul mu'minina al-kitab ta hanyar radio da talabijin, birni da kauye wa'azi yana cin ma jama'a. Wata kauyen a shekara dari ma ba ta taɓa samun malami yaje wa'azi a cikinta, amma yau ta hanyar radio da hanyar talabijin da wasu kafafe waɗanda suke na sadarwa, karantarwar addini ta haɗa birni da kauye. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zabi Mu'az a matsayin cewa shine malami, shine mai kira zuwa ga addinin Allah, maza ya tafi birnin Yaman yaje ya kiraye su zuwa ga addinin Allah ya karantar da su. Bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai shi ya ba da shaidar cewa Mu'az shi yafi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai, an gane ku? Don haka warewa a ce masu da'awa daban, malamai daban, wannan wata bid'a ce hizbiyya wanda aka kirkira ta anan baya-baya, cewa wasu masu da'awa daban kuma masu karantar da al'umma daban, waɗanda suka yi ilimi suka fahimci addini, su ne ya zama haƙƙi a kansu su je su karantar da jama'a. Kenan abinda hadisi na wanda hadisin da ya gabata ya munasabar shi da wannan babi, ma'ana dangantar shi da wannan babi, ko mu ce alakarsa, abinda ya sa malin ya zo da shi, saboda ya nuna mana hukuncin zakka. Zakka hukuncinta farilla ne, ko ka ce farilla, ko ka ce wajibi, ko ka ce rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin hadisin Abdullahi dan Umar, buniyal islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan, an gane ko? Imma mu ce rukuni daga cikin rukunan musulunci, ko mu ce farilla daga cikin farillolinsa, ko kuma mu ce wajibi daga cikin wajibansa, tare da cewa su malaman Hanafiya su ne suke bambanta tsakanin farilla da wajibi, amma a wajen jumhurin malamai farilla da wajibi ba su da bambanci. To dan haka kenan mecece gabar da take tabbatar mana zakka farilla ce, da yace ka sanar da su cewa Allah ya farillanta musu sadaka, ita ce zakka kenan, an ambace ta sadaka domin alama ce mai nuna gaskiyar mai fitar da ita. A cikin dukiyarsu za a karba daga wajen mawadata a mayar da ita ga talakawa. To dan haka akwai hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko mu ce ayoyin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suke jan kunne, suke barazana da kashidi game da azabar da Ubangiji ta'ala ya kalkula, ya alkawalta ma duk mutumin da baya fitar da zakka, wanda abun takeici a yau musamman a irin kasashenmu, kasar mu mazanci, wanda mafi yawan yan bariki a kasar nan sun dinki ne dukiya, sun yi kontubuluke, amma ba sa fitar da zakka. A iya tunaninsu ba kowa ba zakka take hawan kanshi sai wanda yake dan kasuwa mai saye da sayarwa. Da ka ce masa me yasa ba ka fitar da zakka, sai ya ce yo me yake saidawa, ni fa ma'aikaci ne. Shi ko za ka samu miliyoyi ka a cikin kwantike shi, wanda sun yi shekara da shekaru bai taba ba. Kamar yadda Hausawa suke cewa akwai sauran wato rina aka ba, dole ne malamai su yi kokarin fahimtar da ƴan bariki cewa kamar yadda Allah ya wajabta zakka akan ƴan kasuwa, haka nan akan ma'aikata wajibi ne, in dai kai musulmi ne zakka dole ce. Duk da cewa mafi yawan malaman da ƴan bariki suke mu'amala da su, suke kusantar su, ba waɗanda za su karantar da su addini ba ne. Malaman ina neman wani matsayi ne a ce sauka kaza za a maka, ko akwai wani adadi da za a gudda maka, sai ku shekara goma da malami ba zai taɓa nuna maka yadda arwallah take, balantana yadda ake sallah, kawai iya tsakaninka da shi a kawo abin yanka, za a yi kaza, za a yi kaza, ai matsayin nan su muke, insha Allah kawai sai ka cin masa. To dan haka a irin wannan mu'amala da irin wannan zamantakewa, ya za a iya fahimci cewa akwai zakka a kai shi? to wallahi waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi na alqur'ani wallahi kashidi ne da barazana akan dukkan musulmin da baya fitar da zakka kuma baka da uzuri kana rayuwa a maraya kace baka san zakka wani bace wallahi duk mutumin da yake rayuwa a inda ke akwai malamai masu karantar da addini bashi da uzurin da zai ba Allah wanda yake gefin gari wanda yake kauyuka wanda wa'azi bai cin masa ba wannan shine in yayi wani kwama cana shi da wani tabargaza shi yana da uzuri a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk mutumin da yake rayuwa a cikin jama'a ba magana da yake da shi ba kaje ka tambayi malamai fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu da yake rediyon ma ba kowa ba yake kunnawa a cikinsu balantana ya kama ya ji lokacin wa'azi sai dai in lokacin labaru ne zai kunna ya ji yadda duniya take ciki amma a gaya masa yadda lahira take ciki a shi baya ciki da zaran za a fara wa'azi sai ya kashe kar a bata masa lokaci yana da wasu ayyuka waɗanda suke nashi na daban farko dai daga cikin abin da Ubangiji ta'ala yake barazana game da azaba ta musamman ga duk mutumin da Allah ya wadatar da shi ya zamanto baya fitar da zakka Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Ali Imran Ubangiji ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayuqawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala yake cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum wadanda suke yin ruwa game da abinda Allah ya dauka ya basu na fadalarsa ita ce dukiya ubangiji ta'ala yace kada su zaci yin wannan ruwa alkhairi ne gare su bari na ganin cewa wai alkhairi ne yanzu inda kana fitar da zakka kana taimaka ma jama'a dukiyar ka za ta ja da baya ubangiji ta'ala yace kar su zaci cewa yin haka alkhairi ne gare su bal huwa sharrul lahum ubangiji ta'ala yace bari dai ruwa game da kin fitar da zakka ubangiji ta'ala yace sharri ne da mugunta a kansu a nan duniya da makoma lahira sayuqawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama da sannan za a musu dan wuya da abinda suka yi ruwa da shi a yinin alkiyama lafazin sayuqawqun an ciro shi ne daga abawq in aka ce abawq asali wani ado ne ake yi dan wuya wanda ake ratiya shi a wuya wanda dabba kamar irin su doki da irin jaki ai akwai abin da ake masa ake ratiya masa a wuya wanda shine ake kiran shi da larabci bawq wanda a Hausa ana kiran shi dan wuya ko kace za a musu wani abin ratiye a wuya kenan da abin da suka yi ruwa da shi a yinin alkiyama wanda bayani karin bayani zai zo akan wannan aya daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan anan ubangiji ta'ala yana nuna mana rashin fitar da zakka sharri ne ga ma'abucin haka a nan duniya da makoma lahira kuma ga irin sakamakon da zai tafi da shi a yinin alkiyama za a masa dan muya da abin da yayi ruwa da shi wato na dukiya wanda Ubangiji subhanahu wataala ya dauka ya bashi sannan aya ta dalili na biyu fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul tauba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba lalle wadanda wato suke taskanci zinari da azurfa su yi buloken su ba sa fitar da zakka idan aka ce alkanz duk dukiyar da ba a fitar mata da zakka sunan ta kanz an gane ko don haka galibin dukiyar jama'a ta musulmi a kasar nan wato kanzu ce don waɗanda suke fitar da zakka ba su wuce ba a lissafa su an gane ku duk dukiyar da ba a fitar mata da zakka to sunanta kanzu wanda kuma bayani zai zo nan gaba a cikin wannan aya amma kar ka fahimci cewa abin ya takaita ga zinare da azurfa waɗanda suke maimakon zinare da azurfa a yau kuɗaɗe kenan in ma sifa ko kuma iro ko wanda yake dolar ko su kudade daban wanda ake amfani da su to su ne matsayin wato zinare da azurfa duk wanda ya taskance su irin hukubar wanda ya taskance zinare da azurfa haka shi ma zai haɗu da ita a ayyukan alkiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wala yunfiquna hafi sabilillah, suka taskance wannan dukiya ba sa ciyar da ita domin ɗaukaka addinin Allah. Ciyar da dukiya domin ɗaukaka addinin Allah hanya ta farko shine fitar da zakka. Ubangiji ta'ala ya ce masu wannan hali da wannan ɗabi'a fa bashirhum. Ubangiji ta'ala ya ce yi musu da tsibi azabin alim, da azaba ma'abuciyar raɗaɗi, yau mai huma alaiha fi nari jahannam. A yinin da ake narka wannan dukiya tasu da suka yi gulukenta a cikin wutar jahannama. Gaba ɗaya duk abinda mutum ya tara na dukiyar Allah zai dunkule shi a saka shi cikin wutar jahannama a narkar da shi. Fatukuwa bi haji babu, Ubangiji ta'ala ya ce sai a ringa wato ma goshinsu lallas. Idan aka ce lalas, lafazin fatukuwa min alkai ne, in aka ce alkai shine a sanya karfe cikin wuta, in yayi ja sannan sai a ringa durawa a jiki, kamar yanda dutsen guga ake kiran shi da mikiwa, saboda ai zafi yake, idan ya dau zafi sai a ringa dura shi akan tufafi domin ya meke. Shine Ubangiji ta'ala yace fatukuwa bi haji ba hukum, wato za a ma wato goshin su lalas, wajnubuhum wato da hakurkuransu, wazuhuruhum da gadan bayansu, waɗannan wurare uku a gangan jikin ɗan adam su ne za a ringa ƙonawa. Ka san babu inda ƙonar wuta ta fi zafi wato sama da fuska da hagargari da gadan baya. An gane ku hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala, a ƙona fuska, a ƙona hakurkura, sannan kuma a ƙona gadan baya. Ubangiji ta'ala ya ce haza ma kanaztum li anfusikum, sai a ce da su wannan shine sakamakon abinda kuka taskance wa kawunan ku a rayuwar ku ta duniya na dukiya, kun ki fitar da haƙƙin Ubangiji, don haka fa zuku ma kun dinta kunzu. Ubangiji ta'ala ya ce a yau ku ci gaba da dandanar sakamakon abinda kuka kasance kuna taskancewa na dukiya a duniya. Wannan ma sakamakon mutumin da yake fitar da zakka, haka za a yi ta masa wannan azaba a yinin alkiyama a cikin wutar jahannama. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a riwaya ta Abu Huraira, wanda hadisin yana cikin wato sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa ma min sahibi zahabin wala fidda, wato babu mutumin da ya tara zinari da azurfa da duk abin da zai tsaya a matsayin su na kudaden da ake mu'amala da su a yau, la yu'addi minha haqqaha, baya fitar da haƙƙin wannan dukiya, ma'ana shine zakka. Manzon Allah ya ce illa idza kana yawmul qiyama sufihat lahu safaiha min nar, wato a ranar kiyama sai an masa wasu alluna waɗanda suke na wutar jahannama. Wannan dukiya za a sanya ta cikin wutar jahannama a narkar da ita, idan aka narkar da ita sai a kalilice ta ta zamanto kamar allo. An gane ko? Kenan a kalilice ta ta yi fadi. Manzon Allah ya ce fa uhumiya alaiha fi nar jahannam, an narkata a cikin wutar jahannama sai a kalilice ta ta koma kamar alluna. Fa yukuwa biha jambuhu, manzon Allah ya ce a ringa kona hakarkarinsa, wajabinuhu wato da goshinsa, wa zahabuhu da bayansa. Kullama baradat udidat lahu, idan ta huce manzon Allah ya ce sai a sake maida ta cikin wuta, ta yi jajjawur hallo a zo a dora a goshin, a dora a gadan bayan, a dora a hakarkarin, in ta huce kuma a koma sanya ta cikin wuta. Manzon Allah ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, haka za a ci gaba da dandana masa wannan azaba a yinin da gulgulansa, manzon Allah ya ce shekara 50 tsawon yinin alkiyama. Shekara 50, an gane ko? To haka za a yi ta masa wannan azaba, wal iyazu billahi. Manzon Allah ya ce hatta yi quba bainal ibadi, har akai lokacin da za a gama yanke hukunci tsakanin bayi, yana dandanar wannan azaba a ƙarshe, fa yara sabilahu imma ila aljanna wa imma ila annar, sannan ya ga hanyar shi imma wuta imma aljanna. Wai kar ka fahimci cewa wannan azaba ita ce kadai, a in ya cancanci shigar da shi wuta bayan an dandana masa azabar da ta kai gulgudun yini shekara 50, a ƙarshe ne in an yanke hukunci ya ga hanyarsa imma aljanna ko wuta. Sahabai sai suka ce yar wato wato shine sai suka ce ya manzon Allah fal ibid shin haddara umma qala sai manzon Allah yace wala sahiba ibil la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halabuha yawmi wirdiha manzon Allah yace wallahi koda mutumin da yake da dukiya ta raqumma baya fitar da haƙin Allah manzon Allah yace yana daga haƙi wanda yake na dukiya ta raqumma manzon Allah yace halabuha halabuha ma'ana ka tsatta idan da aka kawo ta mashaya idan ka koro raqumma mashaya to yana daga haƙin da Allah ya dora maka ka tatsi madara a ba jama'a su sha an gane ku manzon Allah yace in ma raqumma ne a ranar kiyama manzon Allah yace gaba ɗayan su za a shimfida su a bugire wanda yake haƙo gaba ɗaya za a koro dabobin da mutun ya mallaka manzon Allah yace au farama kana mafi cikar yanda suka kasance a duniya la yufqad minha fasila manzon Allah yace daidai da dan taguwa ba za a rashe shi ba a ranna da wanda ya mutu da wanda yake rayin gaba daya wanda ka mutu ka bari da wadanda suka na raye suka mutu da wanda ka saida gaba daya za a tattara su manzon Allah sai yace tabahu bi akhfafiha wa ta'abbu bi aqwahiha wadannan raqumma za su ringa taka shi wato da takun su kuma za su ringa cizansa wato da haƙoransu ma'ana bagire za a zo ƙasa ta haƙo gaba ɗaya duk abin da mutun ya mallaka na raqumma za a zo da su uwayen da ƴaƴan gaba ɗaya sai a shimfidar da shi akan wannan haƙo wadannan raqumma su ringa difli akan shi idan suka take shi kuma suna cizan shi da haƙoransu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukraha an gane ko shine kenan dai filan da za su yi akan shi in farkon suka wuce aka koro su suka je gaba daya kenan karshen kuma sai ya zamanto shine farko wajen dawowa kuma gaba daya sai su dawo suna taka shi sannan kuma suna cizan sa manzon Allah yace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana haka za su ci gaba da taka shi da cizan sa a cikin yinin da gulgulansa shekara 50 manzon Allah yace hatta yi koba bainal ibad har akai lokacin da za a yanke hukunci tsakanin bayi fayara sabilahu yaga hanyar sa in ma ila aljanna wa in ma ila annar ko aljanna ko wuta wal iyaz billah qila ya rasulullah fal baqar wal ghanam sai aka ce ya manzon Allah hadda shanu da kankanan dabobi timaki da awaki manzon Allah yace wallahi yace ku ma abucin shanu da raqumma shi ma bai fita ba la yuaddi minha haqqaha wanda baya fitar da haƙin Allah a ciki manzon Allah yace shi ma a ranar kiyama za a zo da duk abin da ya mallaka na shanu da tumaki da awaki a ƙasa wadda take ta haƙo bugire wanda yake na haƙo manzon Allah yace za a shimfidar da shi manzon Allah yace la yufqadu minha shay'a daidai da dai ba za a rasa ba daga cikin su laysa fiha aqsa manzon Allah yace a cikin su ba wanda take da lauyayyen kaho an gane ko insani yace babu wanda take da murdaddan kaho a cikin su haka nan in rago ne babu wanda yake da murdaddan kaho manzon Allah yace wala jalha kuma babu wanda ba ta da kaho dukkan su kahuna za su zo da shi wala abba manzon Allah yace kuma babu mai karyayyen kaho tantahu bi quruniha wadannan dabobi gaba ɗaya za su ci gaba da sukan sa wato da kahunan su watafahu bi azlafiha kuma za su ringa take shi wato da kofatan su kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukraha in farkon sun wuce kuma sai a dawo da karshen an gane ko manzon Allah yace fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ayinan da ya kai gulgulan shekara 50 hatta yi koba bainal ibad har akai lokacin da za a yanke hukunci tsakanin bayi fayara sabilahu in ma ila aljannati wa in ma ila annar sannan yaga hanyar sa in ma aljanna ko wuta kaga anan ashe abinda muke so mu gane duk wata dukiya wanda Allah ya shar'anta zakka a cikin ta mutumin da yake fitar da zakka to a ranar kiyama zai ga sakamakon da zai biyo baya ɗaya daga cikin abinda ke nunawa shine wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki karanta din wannan kadai ya isa ya razanar da duk wani wanda yake da tunani akan cewa zakka haƙƙi ce mai girma rashin fitar da zakka ba karamin sharri bane da mugunta a makomar bawa a gobe kiyama sannan hadisi na gaba akwai hadisi wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin yana cikin Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man atahu Allahu mala yace duk mutumin da Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakata baya fitar da zakar wannan dukiya kaga anan dukiya aka ce kinan duk wata dukiya wanda ake fitar mata da zakka idan mutun yake fitar mata da zakka sakamakon manzon Allah yace musila lahu yawmal qiyamati shuja'an akra lahu zabibatan yuqawwiquhu yawmal qiyama thumma ya'khudhu bi lihzamatayhi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuk thumma tala wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi al-aya manzon Allah yace duk mutumin da Allah ya bashi dukiya baya fitar da zakka wannan dukiya ta shi ubangiji ta'ala zai masalta masa wani kumurcin muciji an gane ko shuja wato shine muciji malamai suka ce irin mucijin da yake yin tsaye akan mutsiye shi ko kan raƙumi kake ko kan duki kake zai iya fura ya sare ka ka san muciji in ya kasaita musamman shi irin wanda ake kiran shi shuja sai zaka ga yayi kamar sanda akan mutsiyar shi zai yi tsaye dan kar kai tsammanin cewa kana sama ka tsire masa to irin wannan muciji ne ubangiji ta'ala zai masalta masa a ranar kiyama mucijin sifarsa ta biyu manzon Allah sai sifarsa ta farko sai ya ce akara wato muciji ne wanda yake mai kura tsammaninka wata kura ce haka irin ta cuta wanda take samun bawa tattara dahin shi ne da yake a kokuwar kanshi saboda kawai daga ya ga abin da zai sara kai tsaye ba sai dahi ba ya taso daga can mutsiya tintin ya tattara dahin a kai wannan taruwar dahin a kan shi ne ya sanya fatar kan wato take kokewa kamar kura ce mugun maciji ne shi ne malamai suka ce akra muciji wanda yake mai kura saboda tattara wato dahin sa a kokuwar kansa manzon Allah ya ce sifa ta biyu lahu zabibatan wato yana da kafanni biyu kamar yadda malamai suke fassarawa amma lafazin zabiba ainihi ba kaho bane amma ga muciji an ce masa kaho don haka malamai suka fassara zabiba abinda ake nufi zabiba wato shine kamar zabada wata kunfa ce wadda take fitowa a mukamukansa guda biyu lokacin da yake nufi ya kai sara ko kuma zabibatan yana da wasu dugu bakaki biyu a cikin idanunsa ko kuma a nan gefin bakinsa kenan shine kenan ake ce masa kaho shine yace zabibatan wato muciji ne wanda yake mai kafanni amma kar ka fahimci kaho irin na dabba wannan abubuwa da muka zana shine abinda malamai suka tabbatar da shi manzo Allah sai yace yuqawwiquhu yawmal qiyama wannan muciji zai nannade masa wuya a yinin alkiyama thumma ya'khudhu bi lihzamatayhi sannan sai ya kama mukamukan mutuma idan ya nade wuyan gaba daya mucijin sai ya kama mukamukai idan aka ce mukamuki shine kashi kenan wanda yake karkashin kunne kenan wanda hakora suke fitowa a jikinsa an gane ko wanda in an babbake kai na dabba in an bara ai akwai wasu kasusuwa biyu da ake fitowa to waɗannan su ne ake kiransu mukamukai wanda hakora suke jikinsu to nan mucijin zai kama thumma yaqulu sannan sai ya ce masa ana maluka ni ne dukiyarka wadda ka taskance a duniya ka ki fitar da zakka ana kanzuka ni ne taskarka thumma tada sannan manzon Allah sai ya karanta wannan aya wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum wadanda suke rowa game da abinda Allah ya ba su na kyautar sa kasu yi zaton cewa alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum ubangiji ta'ala yace bari dai sharri ne da mugunta gare su sai yu qawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama na sannu za a musu rataye da abin da suka yi ruwa da shi a yinin alkiyama kenan maratayin da za a musu dan wuya shine wannan kumurcin muciji da zai nannade wuyan ya kama mukamuka wal iyazu billah sannan akwai hadisi na Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yake cewa ya ma'asharal muhajirin manzon Allah yace ya ku jama'ar da suka kaurace ma mazaunan su suka kauro Madina amma kiran bai takaita ba basu ya hada dukkan mu'minai har zuwa kiyama manzon Allah yace khamsun idzabtu litum bihinna sai yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna yace wallahi abubuwa biyar in har kuka sake aka jarrabe ku da su manzon Allah yace kun kade kun gama yawo abubuwa biyar in dai kuka sake aka jarrabe ku da shi to kashin ku ya gushe kamar yanda Hausawa suke fada sai yace wa a'udhu billahi an tudriku hunna yace ina neman tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala da waɗannan abubuwa biyar za su riske ku saboda tausaya ma al'umma manzon Allah yake ma sahabbai addu'a yake nema musu tsari na Ubangiji subhanahu wata'ala kada waɗannan abubuwa biyar wato su ci musu farko sai manzon Allah yace lam tabharil fahishatu fi kaunin kaku alfasha bata taba wato bayyana a cikin jama'a ta dai me ake nihi da alfasha anan ita ce zina kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yace zina bata taba bayyana a cikin jama'a hatta yi ulinu biha manzon Allah yace suka ringa fitowa fili da ita kamar yanda a yau shugabanni su suke tallar zina a cikin jama'a su wanda hatta a makarantu yaro daga ya kai siziyan sai an fara koya masa wannan shashanci akwai maciyar ta musamman wanda banda shashanci da komai ba abin da ake koya ma da musulmi birni da kauye tallata ake a radio da talabijin wanda ga kasar da jama'a ta musulmi ma basu ma yawaita ba amma hanawa suka yi a shiga musu da irin waɗannan kayan banza kaya waɗanda suke na shashanci waliyazu billahi wai ana koya maka wai yanda zaka kare kanka wai shine ake koya ma jama'a a birni da kauye har ana daukan wasu masu sunan malamai da su ake zuwa ake irin waɗannan abubuwa saboda wani dan amfani na duniya kankan ne da ake ba su wallahi tallahi tallar zina ce ake saboda wani bai san ba da wannan sai in an masa bayani shikenan wai ga yanda za a yi ka kare kanka in har ka kare kanka ta bangaren wannan azaba da kake tsoro ta duniya za ka kare kanka game da azaba ta yin alkiyama kaga wannan akwai babbar cin amana ga su waɗanda suka jagoranci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu huwa gashu li ra'iyatihi illa harama Allahu alayhi aljanna manzon Allah yace wallahi babu bawon da Allah zai bashi kiwon jama'a kiwon talakawa yamutu a ranar da yamutu yana mai haƙintar su sai Allah ya haramta masa aljanna kai yadda makiyan Allah suka kawo wani abu suka baka kuɗi kana yadawa a cikin al'ummarka shin waɗannan abubuwa da ake bayyanawa banda ƙara zina ba ba abin da suka ƙara ba saboda wanda baya yi ma shikenan an nuna masa wai hanyar da zai kare kansa bari ya ci gaba da yi to me zai hana a ce ma jama'a su dina gaba ɗaya kowa ya wadatu da abin da Allah ya halitta masa ko kuma ita gwamnatin ta ware wani kuɗi daga cikin wato shine dukiyar ƙasa kenan ta ware waɗanda suke marasa aure ta taimaka musu ta yi musu aure ai ta hanyar aure ta nan ake kare kai dangane da irin waɗannan ayyuka na alfasha to shine anan manzon Allah yace lam tazharil fahishatu fi qaumin kafu yace zina bata taba bayyana ba a cikin jama'a da dai hatta yi ulinu biha har akai suna bayyana ta a fili an gane ko manzon Allah yace illa fashafihi muqaun wal awsha yace alluba da cututtuka sai sun yaɗu a cikin su allati lam takum mabat fi aslafihim alladhina mabaw irin rashin lafiya da cututtukan da jama'ar da suka wuce ba su ma san su ba rashin lafiya da yawa a yau waɗanda suka bayyana a cikin jama'a a wancan lokaci ma ba a san su ba nan kusa ba in ka hada mutum goma kalla zaka samu mutum uku a cikin su waɗanda suke masu cikakken masu koshin lafiya a cikin su ba komai bai janyo wannan masiba illa irin waɗannan wanda in ka je kullun likita a cike take da ko likita a sanin da aka yi a shekarun da suka wuce sai ka je ka yi tiyawo wannan in ka wani kulakin in ka je ma babu jama'a bai wuce ba ka iske mutum biyu ko uku amma a yanzu wani yana jiran a saki wani shiya hau gada to kaga wannan sakamakon kenan masiba ta farko kenan wanda matukar jama'a za su yi wasa su sake wannan al'amari ya bayyana a cikin su, to abin da zai biyo baya shine alloba da cututtuka wanda a canja ba a san su ba. Sannan na biyu sai ya ce walam yanqusul mikyal wal mizan, yace jama'a ba su taba tauye zakka da sikeli suke cika ma mutane haƙƙin su, illa ukhizu bisinina, manzon Allah yace sai an kama su da shekaru na fari, wa shiddatil mauna, ma'ana da tsananin wahala, wa jawrul sulbani alaihim, da zaluncin shugabanni a kansu, dukiyar kasa sai su yi rubda ciki akanta, daga su sai ƴaƴansu sai matansu, duk wani mai haƙƙi ba za su ba shi haƙƙinsa ba ko da sun baka sai ka sha wahala. Kaga wannan ba komai ba ya janyo wannan shine rashin cika zakka, kuma rashin cika zakka kar ka takaita shi akan cewa sai abinci, duk wani abin da za a auna a ba mutum haƙƙinsa sunan shi zakka da suke ne. An gane ko, da duk wani abu wanda za a tauye haƙƙin jama'a a cikinsa, to ba abin da zai biyo baya illa shekaru na fari da kuma dukkan wasu wahalhalu kuma da zalunci da shugabanni. Abu na uku sai ya ce walam yamna'u zakata amwali, jama'a ba su taba hana wato zakar dukiyarsu, illa muniul qadra minas samai, manzon Allah ya ce sai an hana su ruwan sama. Inde jama'a za su ki fitar da zakatu sakamakon abin da zai biyo baya Ubangiji ta'ala ya ki saukar da ruwa, sai ya ce walaulal baha'imu lam yudaru, in ba dan dabobi ba to da ba za a yi ruwa daidai da dubu daya. Hikima ta Allah sai a yi ruwan, kuma sai ya rike albarkar ƴaƴan itacen da duk abin da aka shuka. In ba dan dabobi ba, manzon Allah ya ce daidai da dubu daya Allah ba zai saukar ba. Kaga wannan shine mahallin shahid, rashin fitar da zakka shi ke janyo fari a cikin al'umma. Yanzu a ƙasar nan tamu shekara da shekara goma ba a taɓa samun ƙasar nan gaba ɗayanta a ce ko ina damuna ta yi kyau. In ka kasa kashi uku sai an yi sa'a za a samu kashi biyu, inda aka yi amfani kashi ɗaya za ka ɗauka duka damunar ta zo ta wuce haka. Sai ya ce walam yanqudu ahadallahi wa ahada rasuli, jama'a ba su taɓa warware alƙawalin Allah da alƙawalin manzansa. Alƙawalin Allah shine mu kadaita shi a cikin ibada, alƙawalin manzansa mu yi masa biyayya game da abin da ya zo mana na karantarwa ta addini. Ya ce mu jama'a ba su taɓa warware alƙawalin Allah da alƙawalin manzansa, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, wace sai Allah ya saka musu abokan gaba daga cikin wasu jama'a, a jefa muku abokan gaba su yi ta matsa muku lamba. Fa akhazu ba'dha ma fi aydihim, su ringa kwace abin da yake hannunku. Shi yasa Allah ya sallada mu, ya sallada su akan mu sai abin da suka ga dama da mu, har yau karkashin mulkin mallaka muke. An gane ƴancin da ake cewa an samu ba wanda ya same shi, har yau sai yanda suka yi da mu, duk abin da yake na arzikin ƙasa da albarkatun ƙasa a hannunsu yake. Ba komai ba ku yi janyo haka warware alƙawalin Allah da alƙawalin manzansa, inda za mu dawo kan tafarki yanda Allah ya ce mu daidaita, to ba yanda za su iya da mu. Sai ya ce wa ma lam tahkun a'immatuhu bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah, mahukuntan su shugabanni ba za su taba wato ba za su ki yin hukunci da alqur'ani, da abinda Allah ya saukar na alqur'ani da sunnar manzon shi sallallahu alaihi wasallama. Yace illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, face sai Allah ya sanya yakin su tsakankaninsu. Ka taba ganin shugabanni sun samu kwanciyar hankali, sai da kwaya wasu suke samu yin barci ba. Abinda aka haramta ma wasu su shigo da ita suna cin gidan kansu, su ko ba sa iya samun barci dole sai da wannan kwayoyi. Sai an musu allura su a kullun cikin tashin hankali suke, ba komai bai janyo musu wannan musiba ko illa rashin yin hukunci da dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A kullun ana tsare da su gida da dawa, kuma ba za su tsaro ba. In ma sun tsaro a nan a can ba za su tsaro ba. To don haka wannan yana nuna mana rashin fitar da zakka ba karamar musiba ba ce. Wannan kaɗan daga cikin ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da barazana ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kashidi da hukuma, irin abin da Ubangiji ta'ala ya tanada ma duk wanda baya fitar da zakka. Don haka fatanmu shi ne Ubangiji ta'ala ya ba mu dace dangane da tsare dokokinsa, da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.